a wannan kwana biyun da aka yi da yawa al'umma suna cikin jarrabawa da kuma asara. Wani mahaucci yana gaya min shekaran da ya ce wallahi naman da ya asara kuɗin yana da yawa, saboda sun saba in sun yi ciniki abin da ya saura za a je a sa a furjin ko a nemi kankara a sa, ya ce wallahi ai da ji yana da haka ya zuba ya lalace ba zai amfani ba. To kaga wannan kaɗan daga matsalar Najeriya ke nan. Bayan man fetur ɗin ya yi tsada, lantarkin ma yi tsada, hakan ma ga shi ba a samu. Tori a kan sauran matsaloli wanda wannan duka yana ta'allaƙe da rashin ingancin shugabanci da kuma nama matsalolin. To Allah ne kaɗai ya sai warware, amma wani mutumin da ke kabari wallahi bai isa ba. Shi kansa bai isa ya magance wa kansa damuwa ba, balle ya magance ma wani. Don haka sai mu koma ga Allah mu nemi sauƙi a gurinsa. To da haka ne wannan aya na nuna kiran wanda ke cikin kabari shirka ne, bai halatta a roƙi kowa sai Allah. Duk lokacin da ka roƙi wani Allah abinda Allah ne kaɗai yake yi, to ka sa ma Allah kishiya. Wannan ita ne babbar shirka wanda musulunci yake yaƙi da ita tun daga annabi na farko da ya zo, manzo na farko annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babban abin da suke faɗa da shi shi ne ita ne shirka. Kuma in dai ana shirka to babu zaman lafiya. Wannan bala'in da ke faruwa wallahi shirka ta fi shi. Duk wani laifi da ka sani a bayan ƙasa to yana mun bayan shirka ne. Allah tare. Wa fi sahi an Anas qala shujja annabi sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud wa kusirat ruba'iyyatuhu fa qala kayfa yuflaha qaumun shajju nabiyahu fa nazalat laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alayhim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun ali ibrahim. To wannan hadisi yana cikin sahih Muslim ko kuma sahih Bukhari. An Anas daga Anas Allah ya kara masa yadda qala yace shujjan nabi sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud wa kusrat ruba'iyyatuhu. An yi annabi sallallahu alaihi wasallam rotsi a ranar da aka yi yaƙin Uhud. Rotsi shi ne rauni a kai, an fasa masa kayinsa, jini yana zuba har ƙasa. A ranar da aka yi yaƙin Uhud aka yi masa wannan rauni ɗin. Idan aka ce shujja shi ne aljirhu fi ra'si wal wajhu qassa, raunin da ya shafi kayi ko fuska kawai shi ake cewa shujja. Wa kusirat ruba'iyyatuhu kuma aka karya masa haƙoransa, yawwa haƙoransa na gaba aka karya su saboda irin abin da ya faru da tsanani da jarrabawa a yaƙin Uhud. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake addu'a yana cewa kayfa yuflaha qaumun shattu nabiyahu, ta yaya mutanen da suke wa annabin su rauni suka yi masa rotsi za su samu rauni, ma'ana ba za su samu rauni ba. Fa nazala sai wannan aya ta sauka laysa laka min al-amri shay'un, ba ka da komai cikin wannan al'amari na cewa a yi musu azaba ko a yi musu gafara, wannan lamari ba hannunka yake ba sallallahu alaihi wasallam. Ba ka da komai cikin wannan lamari, al'amari yana hannun Allah, shi kadai ne yake sarrafa bayansa. Ko ya musu azaba aw yu'adzibuhum aw yatubu alayhim ko ya tuba gare su, to wannan duka al'amari ne na Allah. Manzo sallallahu ba shi da iko a kai shiryar da wani ko ko rashin shiriya, wannan duka hannun Allah yake. Wa fi alibin abba alibin Umar radiyallahu anhu a cikin wannan hadisi har ila yau daga dan Umar Allah ya kara musu yadda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza rafa'a asahu min ruku'i fi raka'atil akhira min al-fajr, cewa shi dan Umar ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yayin da ya dago kansa daga ruku'u a raka'a ta ƙarshe ta sallar asuba, kamar wannan sallar kenan da aka yi. Idan ya dago a raka'a ta ƙarshe sai yake yin kunuti wanda ake kiranta al-qunutun nazira ko annalil nawazi, in wata musiba ta afu ana yin qunut. To sai yake addu'a yana cewa Allahumma la'an fulanan wa fulan, yana cewa ya Allah ka la'anci wane da wane, yana ambatan sunan wasu mutane daga cikin kafirai yana la'antar su. Ba da ma ya qulu bayan ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, bayan ya faɗi wannan zikirin dagowa daga ruku sai yake wannan addu'a. ta la'ana ta tsiruwa ga wannan kafira. Saboda me su ne suka yi wannan ta'asa a Uhud, sun fasa masa kai, sun yi masa rauni, sun karkashe bayan Allah ne. Fa anzala Allahu, to sai Allah ya saukar da wannan aya, laysa laka min al-amri shay'un, ba ka da komai ciwo na dama, ko dai Allah ya karɓi tubarsu ko ya musu azaba, wannan lamarin ba halinka yake ba. Al-aya. Wa fi wata da wata ruwaya yad'u ala Safwan ibn Umayya wa Suhayl ibn Amr wal Harith ibn Hisham fa nazalat laysa laka min al-amri shay'un. A wata ruwayar Annabi yana addu'a ne ga waɗansu mutane guda uku ko huɗu, Safwan ibn Umayya da Suhayl ibn Amr da Harith ibn Hisham, yana musu addu'a ta la'ana. To shi Allah ta'ala saukar da wannan aya, laysa laka min al-amri shay'un, ba ka da komai ci wannan hukunci game da bayin Allah. Al'amarin yi musu azaba ko yi musu gafara ba hannunka yake ba, al'amari ne na Allah. Al'amarin yafewa zunubai, sanya mutum aljanna, azabtar da mutum wannan na Allah. Ka ga wani ba shi da ikon da zai ce ya gafarta ma ko ya baka aljanna. Amma a wannan zamanin namu ana yi, wallahi suna yi, a ce an yafe maka ko an baka aljanna tun daga duniya, akwai masu wannan garaje. Kaga abubuwa kamar tatsuniya, kamar wani shafa labarin shi, wai da sunan addini za a ce maka akwai wanda in ya mutu ma bai ya kwanciyar kabari. Ko ba ku ji wannan labarin ta malmatu ba? Wani shehi ne ya fito kwana nan ana yaɗa, wai kabari ma su ba za su zauna. Ai da ka ji wannan ka san tatsuniya ne. Ba wani mahaluki a duniya da za a ce wai in an binne shi a kabari za a rasa shi, wallahi ba. Inda da akwai da manzon Allah ya bayani, inda hakan karama ne, to da an rawaito cewa manzon Allah ba zai zauna a kabari ba, amma na nan cikin kabarinsa. Kuma ya bayani ya ce shi ne farkon wanda ƙasa za ta tsage ya fito ran kiyama. Ana awwalu man tashaqqu bihi al-ard, ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage na taso, sallallahu alaihi wasallam. Ya nuna me kenan, yana nan cikin kabarinsa kuma ba zai tashi ba sai an yi husa ba. To ya za a ce yau ga wani mutum saboda karama shi ba zai kwanciyar kabari ba, shi waye kenan? Kuma ga ayoyi da yawa Allah ya nuna mana ƙasan nan da ita aka halice mu, ko min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yau shi ne taratan ukhra, shi ne lokacin da aka musa ƙaho. Da haka irin wannan labaran sai ka samu kawai karerai ne. Al'amarin Allah ba a masa shishiri, gashi Annabi ne, amma Allah ya ce ya kyale wannan labarin shi da bayinsa ya bar shi kawai. Annabi ba shi da wani abu na hukunci game da bayi, Allah kaɗai shi yake da iko game da hukunci makomar bayinsa. Shi yasa ko yaya bawa ya kai da laifi, kar ka masa hukunci a duniya. Matuƙar ba mutuwa a kan shirka ko kafirci ba, kar ka kuskura ka ce wa da ɗan wuta ne, ko Allah ba zai yafe wa da ba. Ai mun karanta hadisi wata rana, wasu mutane ne su biyu suna jayayya, sai ɗaya ke rantsuwa na wallahi Allah ba zai gafarta wa, yana rantsuwa. Allah sai ya ce wane ne yake rantsuwa cewa ba zan yafe wa da ba? Ya ce na gafarta ma wa da shi kuma na ɓata aikinsa. Shi ne rantsuwar Annabi, Allah ya ce ya rusa aikinsa gaba. To ina ruwanka? Ko mutuwa mutum yi a matsayinsa na musulmi mai tauhidi, yana aikata saƙo, ba ruwanka da cewa ba da ɗan wuta ne, ba ruwanka. Al'amari ne na Allah, in Allah ya so sai ya yafe masa. Matuƙar ba shirka ya mutu yana yi gaba da Allah ko kafirci ba, to ba laifin da ya fi ƙarfin Allah ya fi. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. To da haka wannan aya ko wannan kissa sanadin saukar wannan aya kenan. Annabi yana musu addu'a ta azaba, Allah sai ya ce to lamarin ba halinka yake ba, a halin Allah yake. Kuma an samu daga baya wasu su ma sun musulunta, sun gyara imani. Wa fi an abi hurayta radiyallahu anhu qala qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Hadisi daga Abu Hurairah, Allah ya ƙara musu yadda, ya ce manzon sallama ya miƙe a lokacin da Allah ya saukar wannan aya a gare shi, ayar da ke suratul shu'ara aya ta 214 Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabi kai gargadi ga danginka na kusa yace ashiratul rajul sune banu abihi ƴaƴan uwansa na uba kenan idan su babbaro haka da baba dai haka sune ashira Allah ya ce kai gargadi ga danginka na kusa kamar su wa'azi sune banu abihi faqala sai manzo Allah ya miƙe yana jawabi yace ya ma'ashar quraishi aw kalimatan nahawa ishtaru anfusaku la ughni ankum minallahi shay'a yace ya ma'ashar quraish ya ku jama'ar quraishawa ma'ashar sune aljama'a aljama'a sune ma'ashar Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi amfani da wannan lafazi gurare da yawa ya ma'ashar shaba ya ma'ashar nisa ya ma'ashar tuja to ma'ashar sune aljama'a yace ya ku jama'ar quraishawa aw kalimatan nahawa ko kuwa faɗi wata kalma mai kama da wannan yace musu ishtaru anfusaku ku fanshi kawunanku ku tserar da kawunanku daga azabar Allah ta hanyar tauhidi da yi wa Allah da'a wala ta'tamilu ala sharafin nasabi kar ku dogara game da daraja ta dangantaka da kuke da ita da dangin sa yake gayawa ishtaru anfusakum kutsirar da kawunan kar ku dogara da darajar nasaba ta da ku ku ce za ku dogara da wannan ranar lahira kuna da garanti kar ku yi haka ku tsirar da kawunan ku ta hanyar tauhidi kada ita Allah da roƙa ku tsirar da kawunan ku ta hanyar yi wa Allah da'a ku tsirar da kawunan ku ta hanyar yi wa manzo Allah su sarwada wannan wa'azi ne mai kaiwa haƙura tu dangantakar ka da wani waliyin Allah ko salihin bawa bata kai dangantakar manzon Allah da yawansa ko ta kai ba ma ga danginsa kowa ya ta kansa amma shi wannan shek ta malmatan yace ai wanda ma yake alaka har jikan kai har makota sai an kai sa aljanna ko ba ku ji wannan wa'azin bane ko ta tsundiyar ba in dai kana wannan tafiyar to da kai da ƴaƴanka da jikaninka har makotanka sai an kai sa aljanna da kiya yabo nan bai ci karo da maganar manzon Allah annabi ya ce wa danginsa kowa ya bauta wa Allah ya rike tauhidi sai ya tsira kiyama kai kuma ka ce kawai abu wannan hanyar taka har makota da dangi har jikanu sai sun tafi aljanna ai ya kamata hankalin mu ya dawo jikin mu ko inda ana wani alfarma a kiyama wallahi da manzon Allah za a yi duk wanda ke da alaka da shi za a ce duk a kai sa aljanna to amma ba haka bane anan mun karanta hadisi bakwan sa ne a gaban sa ya cika kuma ya yi annabi hidima ya nuna mar kauna da duk wata gata da dadewa uba zai wada a gaban sa ya cika yana cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatul hajju laka biha indallah yace ya bafana ka faɗi la ilaha illallah kalma ɗaya tak zan gama hujja da ita gaban Allah ran kiyama da kai ka aljanna amma da Allah bai nufi shi da haka bai faɗa ba ga abokansa kuma na gefe suna cewa a targabu an millati abdul muttalib karshe yace shi yana kan wancan addini na bautar gumaka kuma ya mutu haka mun karanta wannan babu anan manzo Allah ya shiga damuwa da bakin ciki ya dame shi Allah sai ya saukar da aya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha lalle kai ba za ka shirin da wanda ka so ba hidayatul tawfiq shiriya ta sanya wa mutum imani ya karba addini annabi wa da wannan addini walakin Allah ya hadi man yasha Allah ne kadai ke shirin da wanda ya dawo Allah mu gode maka wannan shiriya ta fi komai wallahi duk wata wahala da zaka sha a rayuwar duniya in dai kana da tauhidi kana bin sunna kai hawo wata ran duniyar ma za ta kare gaba daya ko za ta kare masu gana mana azabar suna sace dukiyar suna duk abin da suka ga dama wallahi in ajalin su yazo daidai da minti daya ba wanda ya sai ya tsaya kara ba ko akwai to dan me za mu tada hankalin mu wallahi mu rike addini kawai ko in duk inda aka je aka zo mutum ya kare abin da zai yi in kwanan sa ya kare ko a bilar ko a jirgin sama ko a ina ne sai ya mutu kuma za a je gaban Allah ya sani to da haka wannan lamarin kiyama na Allah ne da haka sai annabi ya ce ku tsere da kawunanku ba zan wadatar muku komai a gurin Allah ba la ughni ankum minallahi shay'a ba zan tunkuɗe muku komai ba a wajen Allah ba zan wadatar muku komai a wajen Allah ba ta hanyar ceto ga wanda bai imani ba. Manzo Allah yana ceto kuma cetonsa gaskiya ne, amma baya ceton wanda bai mutu da tauhidi. Cetonsa ya keɓanta ne ga muminai masu tauhidi, amma masu aikata zulmai ko kurakurai. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi shay'a. Yace ya Abbas dan Abdul Muttalib, mun san wane ne Abbas ko? Kanin mahaifi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, da shi da Abdullah mahaifin manzon sallallahu alaihi wasallam wa da kai suke kuma shakikai. Amma sai ya kira shi ya ce masa, ya Abbas, la ughni anka minallahi shay'a, ba zan tunkuɗe ma komai a wurin Allah ba, ba zan tseratar da kai a wurin Allah ba in ba kai tauhidi ka bi Allah ba. Yace ya Safiyatu ammata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace ya Safiya babar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ma kanwar mahaifinsa ne Safiya. Akwai matarsa Safiyatu bintu Huyay, ba ita ba, wannan Safiyan baba ce a gurinsa. Ya kira ta ita ma da sunanta, yace la ughni anki minallahi shay'a, ba zan wadatar miki da komai wurin Allah in ba ki rike tauhidi kin bi Allah ba, kin bi abin da nazo da shi ba, to ba ni ba ki rike ya. Sai ya cika ce da yarsa wanda yafi kauna duk duniyar nan ba abin da yake so irin ta, yace ya Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma shi'ti, la ughni anki minallahi shay'a. Yace ya Fatimatu, yar Muhammadu, kaji wannan lafazin fa, bai ce yar manzon Allah ba, bai ce yar annabin Allah ba, bai ce yar masoyin Allah ba, sai ya ce yar Muhammadu, saboda lamarin kiyama ba wata alfarma, ba wata alfarma kiyama. Yace ya Fatimatu yar Muhammadu, salini min mali ma shi'ti, ki nema ki tambaye ni daga dukiyata duk abin da kike so, saboda shi ne abin da nake da iko a kai. Al'amarin da nake da iko a kai dukiyata a yanzu, ki tambaye duk abin da kike so, amma duk abin da yake al'amarin Allah ne, to ba ni da iko a kai. La ughni anki minallahi shay'a, ba zan wadatar miki da komai a wurin Allah ba. Mu duba wannan lafazi da kyau. Fatima ne fa manzo Allah ya ce tsoka ce daga cikinsa, kuma shi ma tsoka ne daga cikinta. Ya ce ya suruha ma ya suruni, abinda yake faranta mata rai yana faranta mata, abinda yake bata ma Fatima rai yana bata Annabi rai. Kuma ita ne daga cikin ƴaƴansa kadai wadda ta ga rasuwarsa, duk ƴaƴansa sun rasu kafin sa. Ita ma bayan wata shida Allah ya karɓi rayuwarta, amma ya gaya mata a nan duniya ce, ki imani, ki bi Allah, ki bi abin da zo da shi, in ba haka ba ran kiyama ba zan yi wadatar miki komai ba. A nan duniya abin da na mallaka ki tambaya zan ba ki. Ina ma masu rabon aljanna haka suke yi, sai muka wane me kake nema ne, tambaya abin da kake so. Wannan mai sauki ne ko? Ya baka kuɗi, ya baka mota, ya baka fili, wannan duk yana da iko a kai. To abin takaicin ya rike dukiyarsa da ya mallaka ya hana, amma kuma zai bada aljanna. Aljanna ko ba tasa bane ba, ko sai a kiyama a zo zai yi wata alfarma, alhali ba shi da wannan iko. To da haka wannan hadisi akwai gargadi, akwai tsoratarwa ga duk wanda zai dogana da wata nasaba ko wani dangantaka, ya ce shi bai da matsala, ko ya riko da wata tafiya ko wata fahimta, ya ce shi a kiyama bai da matsala. Wallahi tun daga duniya ya shiga matsala. Lamarin kiyama na Allah ne shi kadai. Wal amru yawma idhin lillah, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Fa idha nuka fi suri fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Gashin Allah mana bayani, in dai aka busa kaho to ba dangantaka kuma, ba mai neman kowa wallahi. Al'amarin a gurin Allah yake. Yawma la yanfa'u nafsan li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. A ranar da rai wata rai ba ta amfanar da wata rai da komai, al'amarin kiyama a hannun Allah yake. Allah ya datar da mu. Fihi masail, to shi wannan babu akwai matsaloli ga sunan kamar haka. Al-awwal, al-ula, matsala ta farko tafsirul ayatai, mun ji tafsirin ayoyin nan guda biyu na suratul a'raf da kuma suratul fatir. wani Allah ta'ala a yushe ko da malaikul kushai a ruhun ku da kun wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun sai walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Asaniya ta kissatu Uhud, mun da kissar abin da ya faru a yakin Uhud, yakin da aka yi shekara ta uku bayan hijira, wanda Allah ya jarrabci muminai da samun jarrabawa. Bayan a karon farko sun yi nasara, amma daga baya kuma sai abin ya juya kansu. Wannan kissa ne da malama suna ambata cikin suratul Ali Imran da sauran ayoyi na Qur'ani, wanda sakamakon saba ma umarnin manzon sallallahu alaihi wasallam guda daya, Allah ya jarrabci sahabbai da wannan jarrabawa suka yi shahada. To mun ji wannan kissa abin da ya faru, har ta kai ga manzon sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai tsira ba, amma sarwace a kai jini yana zuba, an karya masa hakora. Asalisa matsala ta uku, qunutu sayyidul mursalina wa kalbuhu sadatul awliya yu'minuna fi salah. Mun ji abin da ya faru cikin wannan kissa na al-qunut da shugaban manzannin Allah ya yi, kuma a bayansa akwai mai takaratun da ya dan saurara mana. Wa mai kira nan ya dan rage bolin ko? Mun ji al-qunut wanda shugaban manzanni ya yi, kuma a bayansa ga shugabannin waliyan Allah suna cewa amin a cikin sallah. Ita ne dai wannan qunutun nazila ko nawazil, in musifa ta afkawa al'umma to ana yin qunuti a salloli guda biyar, ana neman taimako wurin Allah. To mun ji wannan ya tabbata a sunna. Ar-rabi'a ta hudu, annal mad'u alaihim kufaru, cewa waɗanda aka musu addu'a ta azaban nan kafirai ba musulmai bane. A wannan lokacin kafirai ne. Al-khamisa ta biyar, annahu fa'alu ashiya'a ma fa'alaha zalimul kufar, sun aikata wasu munanan laifukan da mafiya yawan kafirai ba su ba. Min ha daga shi shujjabun nabiyyu, rotse da suka wa annabi, sun fasa wa annabi kai, wa hisim alaqatani, da kuma kwadayin su wajen kashe shi, sun yi yunkurin ma su kashe manzo Allah, kai har ma labari ya bazu a filin yakin Uhud cewa an ma kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To a rauna da mutane a sa musu karaya, har ma Allah yake cewa to ai annabi ba kowa bane face manzanni da yawa su huce kafinsa, wa ma muhammadu illa rasulun qad kala min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalatum ala aqabihi. Wannan aya sai ta sauka, sun yi kokarin yunkurin kashewa manzo Allah sallama, wa min hatamsilu bil qatla ma annahum badu ambi, kuma daga shi akwai at-tamsil yin musula a gawawwaci da aka kashe tare da cewa ƴaƴan bakwalin shi, amma suka musu kisa da gilla shi ne musula, a kashe mutum, a yanke hanci, a kwakwara ido, a yanke kunne, a fasa ciki, duka sun yi kamar abin da aka yi wa Hamza bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan kashe shi an masa wannan musula ɗin, kai har cikinsa aka fasa, aka yanko hantarsa, aka tauna, aka hurzar. Wata mata mai suna Hindu ko ta sa wani mai suna Wahashi ya kashe Hamza, aka masa kace-kace da gawarsa, wanda wannan abin yana ci abin da baƙin cikin da ya ɓata manzo Allah rai, har ya yi niyyar cewa sai ya yi wa kafirai 70 irin wannan kisan da aka yi bambansa saboda bambansa guda ɗaya, har Allah ya rarrashe shi a ƙarshen suratul na tsamman suratul Nahl ne ko suratul Isra ne. Allah ya ce, wa in aqabtum fa aqbu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabarka illa billah. To kunga abin da ya faru, sun yi wa gawawwakin musulmai kaca-kaca, sun aikata munanan ayyuka, sun fasa wa annabi kai, sun karya masa hakori, sun kashe mutane, sun yi kaca-kaca da gawawwakinsu. As-sadisa ta shida, anzalallahu alaihim fi zalika, Allah ta'ala ya saukar a kayansu game da haka, du da wannan barnar da suka yi ba, da annabi yana addu'a yana la'antarsu yana ire musu, sai Allah ya saukar da aya, laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhi aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun, ba ka da komai cikin wannan al'amarin nasu, du da ta'asar da suka yi annabi yana addu'a ta azaba a kansu, Allah ya ce ba ka da komai, al'amarin yi musu azaba ko gafarta musu a hannun Allah ya ce. Kaga wannan akwai darasi mai girma, in har manzon Allah ba shi da komai, bai da iko a lamarin bayin Allah, to ina ga wani kuma. da haka tsakanin Allah da bayinsa ba wanda ya sai shiga duk inda bawa ya munan aiki in dai ya mutu yana mai imani ya tuba to al'amari kuma ya kare ba wanda ya sai hukunci sai Allah as-sabi'a ta bakwai qaulu fadin sa au ya tuba alaihim au yu'adzibahum ko Allah ya tuba gare su kai musu azaba fataba alaihim fa amanu to kaga wannan matsala anan kuma Allah sai karbi tubar su saboda sun imani su wannan kafirin da aka ambata Safwan ibn Umayya da Suhayl ibn Amr da Harun ibn Hisham daga ba sun yi imani kuma suka tuba kuma Allah ya tubar su ko ga wannan na nuna mana labarin Allah Allah shi ya san karshen mutum kar ka ga mutum da yana aikata aisha yana shan giya yana zinace yana kaza da kaza ka ce wani ya shiga ku wani dan wuta ne ba ka da wannan labarin kai ta iya zuwa karshen rayuwarsa Allah ya shirye shi ya tuba kuma ya cika a matsayin ya tuba ya gyara magana ta wuce Allah kadai san karshen labarin rayuwa kuma shi karshen shi ke nuna makoma ba farkon ba karshen rayuwa shi zai nuna ina za a koma to kaga wannan mutanen wannan bayin Allah sun yi imani kuma Allah ya karbi tubar su as-samina matsala ta takwas al-qunutu fil nawazil mun fahimta daga wannan babi a shi sunna ta tabbatar yin al-qunut yayin da waɗansu musibu suka sauka ga al'umma in ana cikin wani musiba ana karkashe bayin Allah ana sace bayin Allah ana ta miyagun ayyuka to ya halatta a rika yin qunut kuma wannan qunut ana yin ta da salloli guda biyar a raka'a ta karshe bayan ruku shi ne man zai yi addu'a ba mu suna amin ya halatta a shari'a qunuti saboda annawazin saukar wasu musibu amma da an waye gari addu'a ta mu ta yi karanci sai dai a baki kawai in an shawara a ce kai ya kamata ba a rika addu'a wallahi ya kamata kuma za zo a yi ba ko ana yi kaɗan ne daga cikin mutane suke yi da an ji jiki an ji jira ce ya kamata a koma ga Allah a yi ta addu'a to amma ba a yi addu'a ta yi karanci surutun ya fi yawa zage-zage ya fi yawa koshe-koshe ya fi yawa ta yi za a samu sauki to sunna ta tabbatar an shiga musiba a rika yin qunut a salloli guda biyu wani sai kuma sai a fara ma ba je ko ina ba sai a daina ita addu'a idan an fara wannan qunutun ba a dainawa ba sai al'amari ya daidaita in an fara ta ba a bari za a yi ta yi amma idan kun tuna zamanin da aka yi Boko Haram da muka ji jiki muka ga mutuwa har kofar gidanmu mun kama kuma kawo ba an yi ta yi ba ga kautawa saboda yau buga har ba wannan gobe wancan amma yanzu duk wahalar da ake sha an yi shiru gashi ana tace mutane a dazuka ana karkashe mutane to wallahi sunna ta karantar ayi al-qunut ayi ta qunuti saboda musiba ta sauka wanda ya halatta a shari'a to ban mu ya kare ko wata matsalar Najeriya bari mu karisa astasiya mas'ala ta tara tasmiyatul mad'u alaihim fi salah bi asma'ihim wa asma'i abaihim ya halatta ambaci sunayen waɗanda ake musu addu'a din a cikin sallah a kira su da sunayensu da sunayen iyayensu ba laifi ai haka matakan kafirai ne ko azzalimai a yi kiran sunayensu kun ga manzo Allah ya kira Safwan bin Umayya da Suhayl bin Amr da kuma Harun bin Hisham ya kira su da sunayensu yana musu addu'a ya halatta azzalimin da ya addabi jama'a ya hana mutane sakewa ya hana ruwa gudu ta iya addu'a ana hada shi da Allah babu laifi a haka amma yanzu idan ana yi sai a ce wannan limamin dan adawa ne ko ba ka za faɗa ba saboda ba jam'iyyar su ne take mulki ba shi yasa yake qunuti yake la'antar kaza to ya halatta a shari'a wanda yake ya addabi jama'a ko yake zaluntan jama'a rika kiran sunansa ana tsine masa albarka ya halatta a shari'a kuma wallahi da za a yi haka sai sun shiga tetayen su ko ba za su shiga ba wallahi za su shiga a ce duk masallatai a rabu da su ba zuwa kotu ba wani zage-zage a ji kawai masallatai sun rudi ana Allahumma alayka bi fulan Allahumma la'an fulan Allahumma dammir fulan Allahumma kaza wallahi za ka ga yanda za a yi wallahi shiga tetayen su kuma sai an ga gyara ta haka ya kamata mu dawo mu koma ga Allah al-ashira ta goma la'anatul mu'ayyan fil qunut ci wannan babi mun ji halaccin la'antar mutum ayyanan ne cikin qunuti a kira sunan mutum ai masa la'ana duk da wannan akwai maganganun malamai akai
wasu malama suna ganin ba a kiran sunan mutum karar atine masa albarka sai dai a kira sunan arwibi haka eh wannan akwai bayani a kai cewa ba za a kira sunan mutum balo balo atine masa ba sai dai a kira sunan sa kunshi arwibi kuma ce ya Allah ka tsine wa duk wani azzalimi da ya addabe mu a kasan nan ya Allah ka ruguza duk wani azzalimi da ya hana mu sakewa ya Allah kai musu kaza ya halatta wannan babu sabani akai sabata an gane ko amma a kira sunan gwamna ko sunan sarki ko sunan kaza wasu malaman ce bai halatta ya haka ba akwai wurin gyara a gaba kamar yadda su waɗannan da annabi ya lance su a ba daga baya sun yi imani kuma Allah ya yafe musu to amma a kira mutum a kunshe ko da irin wannan din ake ana la'antar nasu a kunshe azzalimai macuta maciya amana Allah ya la'ance su Allah ya mana ya musu kaza Allah ya rusa su wallahi wannan ma sai ya sa sun shiga taitayin su saboda ai duk wanda yake da laifin ya san da shi ake ko da baka kira suna ba kuma Allahn da ake roƙa ya san masu wannan ta'asar to ya halata ai haka amma kiran mutum a ayyana sunan sa tsine mar wannan kan malama sun ce bai halata ba saboda baka sani ba kila gobe ya iya shirewa kuma kai ka ta tsine masa albarka ya za ka yi da wannan tsinuwar tasa ba a haka sai dai a tsine wa azzalimai a tsine wa mushrikai a tsine wa ‘yan kaza da kaza a cikin rububi haka sai a yi ta la’antar su wannan babu laifi alhadiya 10:11 qissatu sallallahu alaihi wasallam lamma nazala alaihi wa anzira shaytar aqrabin mun da qissa manzo sallama lokacin da aka saukar masa wannan aya wa anzir ashirataka alaqrabin kai gargadi ga danginka na kusa ashira sune banu abi ‘ya’yan uba ko ‘yan uwan mahaifi sune ake cewa ashira dangin uwa kan ai su zawul arham ne ko dangin uwa layin su daban su ana kiran su da suna zawul arham ma'abota zumunta amma dangin uba sune dangi na asali ko a babin miras gado zaka samu dangin uwa ba su cika yin gado ba amma dangi na uba wanda uba ya hada ku da su sune danginka mafiya karfi to shine Allah ya ce masa yayi gargadi ga danginsa mafiya kusa asaniya 10:12 jiddu sallallahu alaihi wasallama fi hadal am kokar manzo sallama shi wannan umarnin yanda ya dage shi wannan lamari bi haisu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila aljurud ta yadda ya aikata abin da a dalilin sa ma aka jingina masa hauka wa kadhalika law yaf'alhu muslimul an to haka nan inda wani musulmi zai hakan a yau sai an jefe shi da bangano munana manzo Allah a dalilin irin wannan gargadi an ce masa majnun an ce masa wai yana da tabin hankali an ce mar boka an ce mar matsafi ba irin abin da baka yi masa ba da haka har yanzu duk mutumin da zai fito ya da'awa akan tauhidi da'awa akan bin sunna to sai an jefe shi da munanan maganganu ba abin da ba za ka gaya ma ba to sai kai hakuri dama haka al'amarin ya gada in dai za a yi da'awa akan gaskiya to sai an gamu da matsala ba inda mutum zai kira na tauhidi bai gamu da abokan gaba ‘yan adawa ba sai dai ka yi haƙuri shi yasa Luqmanul Hakim ya ce wa ɗansa wasbir alama asabaka kai haƙuri bisa duk abin da zai same ka a bisa wannan tsari na da'awa sai ka yi haƙuri asaniya 10:13 ta ƙarshe qauluhu lil abadi wal aqrabi faɗin manzo Allah da ya ga danginsa mafi nesa da wanda yake mafi kusa yace la uguni anka minallahi shay'a ni bazan iya wadatar da komai a wurin Allah ba bazan wadatar maka da komai a gurin Allah ba in dai baka yi imani ka bi Allah ba to ranar kiyama ba zan tsirar da kai a gurin Allah ba fa idza sarraha idan ko wannan abu fito a fili wa huwa sayyidul mursali a halin shine shugaban manzanni annahu la yuguni minallahi shay'an cewa ba zai wadatar da kowa gurin Allah ba an sayyidati nisa'il alamin ga ainihin wato shugabar matan talikai ita ne Fatima in har ita kanta shugabar matan talikai gaba daya annabin Allah ba zai wadatar mata da komai gurin Allah ba kasancewansa na mahaifinta wa amanal insan kuma dan adam ya imani annahu sallama la yaqulu illa alhaqa cewa manzo Allah baya faɗin komai sai gaskiya summa nazara fi ma waqa fi qulubi kawasin nasil ala an sannan mutum ya duba abin da ke faruwa a zuciyar wasu keɓantattun mutane a yanzu cewa su sun ɗamfara da wasu salihan baye da wasu waliyai ran kiyama za su kai su aljanna. In sun buɗe riƙar su ko kwanciyar kabari ba za su yi ba, za a gafarta musu har ƴaƴansu har jikanu har makota. Ka duba irin abin da a yanzu wasu mutane suka kudura suna neman ceto a wajen wasu ba Allah ba, tun daga nan duniya suna ga kiyamar ma za a iya kai su aljanna, Allah ma bai sani ba. Ana rububi za a yi ta ɗiban su ana kaiwa, ai ta kaiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta bayyana lahu tauhida wa garbatud din, to sai ya bayyana maka hakikanin tauhidi da bakuntar addini. Har yanzu addinin bako ne, wani dunin wa'azin da za ka yi sai ya ganka ma kai ne ma baka gane ba. Wai ka ce wanda ya yi ba sa ceto, ba sa kaza, ba sa yafiya, kai ɗin ganinka yake baka ma fiye ba. Shi a gurinsa kowane maliyan shehunan su ne komai kawai, ba abin da ba za su yi ba na lamarin Allah. To kaga wannan na nuna har yanzu fa musuluncin bako ne. Duk da yanda muke ga an yi nisa ana da'awa, wallahi har yanzu akwai wanda shi wannan wa'azin gane yake sabon addini ka zo da shi. Kuma ga hadisin da annabi ya faɗan saboda shekara 1400, amma da kaka za a ce sun zo da sabon addini. Har a ce wale wane da wane ba za su yi ceto ba, su da jikanin annabi ne, su da kaza ne, to waye gaya maka wannan? Ta haka har yanzu addinin yana nan a matsayin bako. Shi yasa manzo Allah ce bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil-ghuraba. Musulunci ya fara yana bako, kuma da sannan zai koma yana bako. Shi ne bakuntar addinin. A zo da abin da yake ƙararrar nassi ne, tauhidi ne, amma wani yana ganin kawai sabon abu ne. Shi bai yadda ba kawai, gara a bar shi akan gargajiya ya ci gaba da yi, yana shirka yana bid'a har ya je ya mutu. Allah ya tsare mu. To fatan mu dai shine wannan addini mai kokari mai riko da shi. Tauhidin nan shine hanyar tsira. Duk mutumin da bai samu tauhidi ba to ya asara rayuwarsa ta duniya gaba daya. Allah ya tsare mu. Allah ya tabbatar da mu kayan tauhidi. A nan za mu tsaya sai mako mai zuwa insha Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To tana wazir na ai shari'a kan ta zo tun manzo Allah ya ba da umarni halatta. Ba maganan jiran wata umarni kuma daban. Tunda ya tabbata a sunna ana kunuti saboda saukar wata musifa, to ba magana wai jiran kuma wani sai ya baka umarni da kai. In kai a masallacinka kai wa jama'ar ka bayani kuke yi, wannan yayi daidai da shari'a. Cewa wannan hali da aka shiga na musifa ana kashe-kashe ana kaza, za mu fara yin kunuti. Kuma ga yanda sunna ta karantar, ana yin ta ne a bayyane kuma ana cewa amin. Ba laifi dan mutum yayi. Ai umarnin manzo Allah shine umarni. Ko wani ya ce kai ko bai ce ba, abin da ya dame ka kai dai ya zama kana da madogara a sunna da yasa kake, shikenan magana ya kare. Amma kar ka kira sunan wani ƙwalo-ƙwalo ka tsine mar. Mun yi bayani anan ko akwai sabani akai, akwai yiwuwar wanda ka tsine wa yau gobe zo ya gyaru. Amma a rubuyi a dunkule ka riƙa alƙal antar ma'abota saɓo ko azzalimai ko wasu macuta, ba laifi wannan. Ya halatta ya kunutun nawazil. Dama kunutu akwai ta nawazil, akwai ta wutiri, akwai ta asuba ko? To wannan ta asuba ita ne bata inganta ba. Allahumma inna nasta'inuka, wannan ba ta da inganci. Amma yin ta nawazil ko ta wutiri a sallan dare, wannan duka ya halatta a shari'a. Wallahu a'lam. Allah ya datar da mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma akfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma akfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمن سبقنا بالإيمان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأكدنا الحمد لله رب العالمين.